والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bayaka muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala wanda cikin horewansa da nufinsa muka sake tattaruwa a wannan matattara mai albarka na markazu Abdullahi bin Abbas da ke nan cikin birnin Zaria domin ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub a wannan yammaci namu na Lahadi daren Litini yau na 23 ga watan Al-Muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam na shekara 1444 a gidan miladiya yau mana 21 ga watan takwas shekara ta 2022 kamar yadda muka sani wannan littafi mun fara karanta shimfidan da malam ya kawo akan wannan babban cutar da ke kama zukata ita ce alhawa san rai ko san zuciya mun ji shimfidan da malam ya yi wanda ya nuni akan cewa bin son zuciya yana karkatar da mutum daga dukkan alkhairi. Alkhairi ko mafi ƙololuwa shine bin Qur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. To bin son rai ko son zuciya yana hana mutum ya iya bin Alkur'ani da sunna. Daga nan ne ma kaji ana kiran ƴan bid'a ahlul ahwa'i. Masu bin son zuciyarsu, masu bin son ransu, waɗanda yake nassin Qur'ani ko sunna baya iya tankwara su. Mun ji cewa kuma son zuciya yana gadar da miyagun ɗabi'u, yana gadar da aikace-aikace marasa kyau, yakan kuma cire wato ainihin satara na mutunci, ya bar mutum wofi tsirara, yakan kuma buɗe ƙofofin shaiɗan. Har muka je daga cikin magabata ko wanda ke cewa ka yaƙi son zuciyarka kamar yadda ka san kana yaƙan maƙiyanka. Kai sama da ma yadda kake faɗa da maƙiya haka ake so kai faɗa da son zuciyarka. Kuma mun fahimci cewa faɗa da maƙiya yana da buƙatuwan ƙarfi na hankali wanda ya haɗa da ka san wane ne maƙiyin. Ka san irin abin da idan ka yi zai raunana shi, ka san abin da idan baka yi ba zai ƙarfafa shi, sannan kuma ka sami ƙarfi na gangan jiki, ka horar da jikinka domin ka iya ɗaukan wahalhalu, ka zama mai jimiri da haƙuri da dagewa da kuma ƙarfin hali gurin kai hari. Sannan kana da buƙatuwan makami wanda za ka kai hari da shi da kuma wanda za ka kare kanka da shi. Wannan idan za ka yaƙi da maƙi kenan cikin mutane, to babu abin da ya kai ƙiyayya a gare ka sama da yadda zuciyarka take zama maƙiya a gare ka. Malamai suka ce da buƙatun kai mata tattali na wannan faɗa da aka ɗaura tsakankaninka da ita. To mun ji har waƙe wanda Sufyan Sauri ya kawo inda yake cewa ya ce rai ki tuba zuwa ga Allah. Ki sani cewa fa mutuwa ya kusanto ki, ke rai ki saba ma san zuciyanki. Wato kusan mu a Hausance dai su a can za a ce nafs, za a ce hawa, amma mu a Hausance san rai ko san zuciya. To in aka zo nafsu zuciyan da ya zama fassara, hawa bin san zuciya ko bin san rai, kalbu shi ma dai zuciyan da ya zama fassara. Ba in kana suna da ɗan bambanci an bambanta su a cikin karatun da muka yi na shimfiɗa idan ba ku manta ba. To yau inda za mu tashi shine inda malin ya ce ta'riful hawa, za a bada ma'anan me ake nufi da alhawa. Tunda alhawa lafazin larabci ne, to yana da buƙatun mu san a larabcin aka ce alhawa me ake nufi. Shi malam anan sai ya ce alhawa fil lugha, a harshen larabci idan suka ce alhawa masdar ne na hawiyahu, wato masdar wato lafazin da bai rabu da aiki, bai rabu da aiki wanda aka yi ko wanda zai zo nan gaba ko kuma umarni ba, wato sunan, wato tsagwaron sunan aiki ko kuma sunan wani abu kawai shine masdar, tsagwaron sunan shi. Kaga in aka ce mutuwa, kaga ai ba ce ya mutu ba, ba a ce zai mutu ba, a ce mutu ba, to sai a ce al-mautu masdar din kenan. Ila an fahimci abin da nake nufi. To shine sai ya ce to masdar ne na hawiyahu. A larabci idan suka ce hawiyahu, idza ahabbahu washtahahu, idan mutum ya so abu, ya sha'awanci abu, ya kaunaci abu, ya kallafa ransa a kai, sai a ce hawiyahu. Wannan abin ko na alkhairi ko na sharri, ko na alkhairi ko na sharri. In dai mutum ya sanya, wato ya kallafa rai a kai, ya kaunaci abin, ya karkata zuwa gare shi, to wannan a larabci ana cewa hawiyahu, wato ya kaunace shi, zuciyar shi ta karkata zuwa gare shi. Wannan shine ma'anan da shi malam ya kawo anan. Duk da kasancewa idan ka duba lisanul arab, sai ka ga shi Ibn Manzur da ya kawo lafazin al-hawa, sai ce lafazi ne wanda duk idan ka tattara shi, haka nan ma Razib al-Asfahani a cikin mufradat al-fadl al-Qur'an suka ce lafazi ne wanda idan ka tattara shi zaka ga yana komawa ne zuwa ga al-khulu wa suqut. Al-khulu wukinta abu ya zama babu komi a ciki, wa suqut da kuma fada, fadawa akan wani abu. Ku rike wannan kalman, za ku ji inda ma'ananta za ta fito a nan gaba kaɗan, insha Allah ta'ala. To kenan ma'anan dai hawiya, musamman in aka faɗe shi da kasara, hawiya, to ana nufin ahabba shay'an washtahahu, hawiyahu, ya ƙaunaci wani abu, ya yi sha'awan wani abu, sai a ce hawiyahu. Amma yana da kyau mu fahimci cewa idan aka yi itilaki, tunda kaga wannan sun ce ƙaunan abu da sha'awan abu ko na alkhairi ko na sharri, shine a larabci. Amma ta kai ga a larabci in aka yi amfani da lafazin alhawa, to ana nufin mummunan ne kawai. An fahimta? In aka yi amfani da kalman alhawa, ana nufin mummunan ne. Idan ana nufin ba mummunan ba ne, tunda a shimfiɗa can mun ji cewa shi ma wato hawa san rai ɗin akwai wanda ake so akwai wanda ba a so. To in ana nufin wanda ake so ɗin ne, to babu makawa ne a lafazin na larabcin ya gwama shi da cewa wanda ake so. Kamar za ka ji a larabci sukan ce hawa hasanun, wannan san rai ne mai kyau. Ko kuma ka ji sun ce hawa muwafiqun lis-sawab, wannan san rai ne wanda ya dace da gaskiya. Ko kuma ka ji a cikin wani hadisi, duk da hadisin bai inganta ba, ya ce hatta ya kuna hawahu taba'un lima ji'itu bihi, taba'un lima ji'itu bihi, sai san ransa ya bi abin da na zo da shi. To a wannan lokacin kaga an yi shi iyaka kenan. Amma in aka itilaki kawai aka ce hawa, wannan akwai hawa a tare da shi, to ana nufin mummunan ne. Shine kuma wanda muka shimfiɗa a kan shi satuffukan da suka gabata, wanda yake aka kira shi a matsayin cuta mai kashe zuciya, cuta mai halakarwa, mai taɓarwa, cuta mai kange mutum daga alkhairi, cuta wanda yana shan bamban da nagartaccen hankali. Sai malam yake cewa alhawa filistilah, idan aka ce alhawa a shar'ance, a harshe na addini, me ake nufi da alhawa? Sai ce mailanun nafsi ila ma tastalizzuhu min ash-shahawati min ghairi da'iyati ash-shar'i. Sai ya kawo wannan ta'arifi wanda al-Kafawi ya kawo, ya ce shine rai ta karkata, mailanun nafsi, rai ta karkata ila ma tastalizzuhu, zuwa ga abin da ke mata zaki, yana mata daɗi, min ash-shahawat, daga cikin ababen da zuciya take so, abubuwa na sha'awa, min ghairi da'iyati shar'i, amma ba tare da wani zaburarwa ko wani kallon koyarwa na addini ba, na shari'a ba.
kawai ne ne rai take so karkata zuwa ga wannan abin kawai a harshen malaman musulunci shine alhawa me ne rai take so indai aka karkata zuwa ga abin da take so shikenan hawa kenan a cikin harshe na addinin musulunci to duk da kasancewar shi karan kanshi haka wannan tarifin wa in kana yayi shi qaidi min ghairi da'iyati shar'i ba tare da kallon koyarwar shari'a ba ba tare da kallon buƙatuwan shari'a ba kawai dai menene yayi mare da'i to kage idan haka ne yana iya zama mai kyau yana iya zama mare kyau tunda akwai ababen da rai ke so ko masu kyau akwai ababen da rai ke so ko marasa kyau to idan mutum ya rufe ido ba tare da ya kalli shari'a ba kawai menene ran shi take so menene zuciyar shi take so kawai yi mata to a wannan lokaci sai a ce ya bi san ransa to amma mu abin da yake damu mu anan shine bin san rai wanda yake abin tuhuma wanda kuma shine muke kirin shi a cikin wato cututtuka miyagun cututtuka da ke mutar da zuciya wanda idan ta kama mutum halaka ta kama shi to shine malamai suke cewa shi wannan ittiba'ul hawa al-mazmum bin san rai wanda yake abin zargi abin da ake nufi da shi shine isaru mailin nafsi ila shahawati wal inqiyad laha fi ma tad'u ilayhi min ma'asi llahi azza wa jalla yace shine mutum ya gabatar da karkatar da zuciyarsa ya gabatar da karkatar da zuciyarsa zuwa ga abin da take sha'awa shine isaru mailin nafsi mutum ya gabatar da karkatar da zuciyarsa ila shahawat zuwa ga kawai abin da take so walin qiyad laha aku ya kuma fifita karkata zuwa ga abin da ran nashi take so fi ma ta dawo ilahi zuwa ga abin da ran shi take kiran shi zuwa gare shi min ma'asi llahi azza wa jalla amma wanda ke da alaka da saban Allah to kaga wannan anan ne ta'rifin ittiba'ul hawa ya fito qarara abin da mu muke magana anan cewa duk yadda mutum ya zama ya gabatar da ya bi san ransa cikin saban Allah to sai a ce wannan mutum ittaba'a hawahu ya bi san ransa to kaga la shakka wannan abin zargi ne kuma wannan ita ce cutan da muke magana wacce take kama zukata ta halakar da zuciya ta kuma tabar da zuciya ta jefa zuciya cikin bala'i da azabin wutan Allah Allah ka tsare ni a wani fassara sai suka ce idan aka ce ittiba'ul hawa bin san rai sai suka ce khuluha min al-ubudiyya wal muru'a wal insaniyya wa suququha fil qabahi wal fada'i shar'an wa aqlan shine reto wutinta daga bautan Allah dokoki da shari'o'in da Allah ya tsara haka yake so a yi sai reto ki ta wutinta kenan ta kuma wutinta daga mutuntaka da dan adamtaka akwai dabi'u na mutuntaka akwai dabi'u na ɗan adamtaka wanda mun yi maganar su a satin da ya gabata akwai muru'a na harshe akwai muru'a na dukiya akwai muru'a na mulki duk mun kawo shi a satin da ya gabata to yayin da ya zama zuciya ta wofinta daga bautan Allah wato Allah bai da haƙƙin tsara mata ta yi ko ta bari sai dai abin da ta shato sannan zuciyar nan ta wofinta daga mutuntaka ɗabi'a na mutuntaka ɗabi'a na masu hankali shine mutuntaka ai akwai ɗabi'un da yake wannan daga ne ɗabi'an mai hankali akwai kuma ɗabi'an da yake daga ne wannan ba ɗabi'an masu hankali ba ne kamar misali kaga mutum yana son ya faɗa rijiya wannan ɗabi'an masu hankali amma ɗabi'an masu hankali ba ne ko kuma kaga mutum ya hau itaciya can kololuwan sama ko dutse ya ce zai sulalo kaga ba ɗabi'an masu hankali ba ko kuma kaga mutum yana ta tara dukiya yana ta tara dukiya bai san abin da zai yi dukiyar ba in ka zaune da shi ka tambaye shi ka tara dukiya me kake so ya ce gida ka ce to ga dukiyar gida sai na me sai na ajinawa ga dukiyar ajinawa sai na me sai na kaza sai na me sai na kaza sai na me sai na kaza to duk bukatun nashi an gama fitar da su to waɗannan curun dukiyar su kuma da kake ta halar da kanka kana neman su na mene shi ma dai bai sani ba amma duk kila bukatuwansu nan gaba ya taso kamin ne shi ma bai sani ba to kaga wannan ba ɗabi'a masu hankali ba ne ba ɗabi'a masu hankali ba ne wahalar da kai ne da gangan jiki babu dalili waɗannan ɗabi'u idan zuciya ta wofinta daga gare su a babin mu'amala da Allah bata ba Allah haƙi ba a babin mu'amala da bayin Allah bata ba bayin Allah haƙi ba sannan wasu ƙuduha fi qabahihi sai kuma ta rika fadawa cikin ɗabi'u na Allah wadai miyagun ɗabi'u ko dai ɗabi'un da zai fasata Allah ba mummunan ɗabi'a kenan ba ɗabi'an nan za ta fasata Allah wanda ya jema Allah shirka Allah zai fushi ko ba zai yi ba Allah zai fushi wanda ya hauhayar da babban zunubi Allah zai fushi wanda ya bid'a Allah zai fushi to sai mutum ya ta fada mu wa'innan abubuwa saboda me saboda shi zuciyar shi take so wal fada'ih da ababin kunya shar'an wa aqalan a shar'an ce wannan abin mummuna ne ko a hankali ce wannan abin mummuna ne a shar'an ce wannan abin kunya ne ko a hankali ce wannan abin kunya ne to sai kuma ga zuciya tana bibiyan waɗannan abubuwan shi take yi to wannan shine alhawa san rai kenan shi yasa a baya na ce ka riƙe wancan kalman da suka ce alhawa tana jujjuya tsakankanin alkulu wa suku wofinta da kuma sauka kenan idan zuciyar ɗan adam ta wofinta daga tabbatar da abin da Allah ya halicce ta da shi ta kuma wofinta da kyautata mu'amala da yake shi ne ɗabi'a na hankali na mutuntaka ta kuma fada mu abin da zai fusata Allah ta kuma fada abin da zai fusata abokan mu'amala to wannan zuciya ta ji san rai kenan to wannan shi ne ma'anan alhawa ko kuma ittiba'ul hawa a shar'ance musamman irin babin da muke magana ba muna magana akan mai kyan bane muna magana akan mare kyan ne domin mene domin mu ji mu nisance shi shi yasa su malamai idan suna bayanin wannan bin san rai mare kyan nan wanda muka gama fassarar shi yanzu suka ce za ka ga yana da alamu yana da alamu yana da wani irin tasiri da yake bayyana a ɗaiɗai ku ko kuma a society a cikin al'umma gabaki ɗaya cikin alamunsa shi ne za ka ga ya maida mutum cikin sahun dabbobi alama ta farko kenan duk wanda ka ga ɗabi'ansa ta tashi daga ɗabi'a na mutum mai hankali na gartaccen hankali kaga yana ɗabi'u irin na dabbobi to wannan mutumin yana bin san rai tabi'un lil hawa mai bin san rai shi ne sai ka ga kuma yana ɗabi'u ba irin na mutane ba sannan shi wannan san rai za ka ga yana nuna ma mutum menene haƙƙinka amma yana makantar da shi menene haƙƙin wani a kanka kun gane wannan alama ta biyu kenan kullum za ka ga shi yana kallon menene haƙƙina in tsakankanin shi da matarsa ne shi da kullum wannan ai haƙƙina ne dole ki ban haƙƙina to amma shi wani haƙƙin ke wuyan shi tsakankanin shi da matarsa baya gani to wannan mutumin dan san rai kenan tsakankanin shi da mutane makwabta ya san haƙƙin shi kullum za ka ji na claiming right ai right ina ne ai mun kaza right ina ne ai mun kaza in tsakankanin shi da gwamnati ne right din shi ne ai mishi kaza to amma me ya haƙƙin kuma gwamnati a kanka shi kuma ba ruwan shi da wannan wannan alaman san rai kenan. Alaman san rai ne duk wanda ka ganshi da wannan ɗabi'a shi kullun yana gane ne yayin nashi amma bai gane ne yayin sai kanshi, to wannan alama ce dake nuni akan cewa mutum mai bin san rai. Sannan alama ta uku, mai bin san rai zaka ga san ran shi na rike mishi ido, bai gane ne yayin mummunan aƙiban abu kaza, bai gane mummunan aƙiba. Kila kun fahimce ni, wannan alama ce daga cikin alamomin san rai. Idan ne abu kaza wani sharri zai biyo baya, idan mutum ya je ya sata wani sharri zai biyo baya, ba zai gane ba, to wannan dan san rai kenan. Aƙalla ya kamata ya tunanin to in ya sata to yanzu in aka kama ni fa, kaga ai akwai fallasa, za a kai shi ofis ɗin ƴan sanda, zai je ya kwana cikin sauro, cikin ƙazanta, cikin wahala, cikin ƙunci. To idan an sa san rai duk sai a kasa gane wannan, kawai sai ya riƙa ganin yanzu fa inda zan saci kuɗin nan ko in saci wayan nan 50,000 fa zan samu, iya abin da yake gani kenan. To me zai biyo baya? Baya ganin wannan. To ballantana kuma me zai faru ranar tashin alƙiyama? Yanzu idan ne wannan abin na cutar da matan nan, ba ta da mai kwato mata haƙƙi, iyayenta talakawa ne, ba ta da wani mai baki, ni ko ina da baki kuma ina da kuɗi, to ita ba ta da mai kwato mata haƙƙi, to bari in take mata haƙƙi. To me zai biyo baya a gaban Allah ranar tashin alƙiyama? In aka tashi alƙiyama a matsayin yanzu na zalunci wannan matan, mene zai faru? Su biyu ne matan ko su uku ne? Na ti ƙaunan wance, na ti karkata zuwa gare ta, kawai yanzu zuciyar shi ta nuna mishi ka fi ƙaunan wance, ka fi karkata zuwa gare ta. To in ne wannan, me zai faru ranar tashin alƙiyama tsakankanina da Allah? Sai ya makance ma wannan, to wannan alama ce dake nuni akan cewa mutum yana bin san rai. Jama'a kila mun fahimci wannan da kyau, to shi yasa suke cewa idan mutum ya fada zuwa ga wannan, to sai ka ga san rai ya gadar mishi da abubuwa guda biyu. Sukan ce sai ya gadar mishi da alkhizyu fi duniya wal azabu fil akhira, a rayuwar duniya ya kaskanta, ai ta nuna shi ana zunɗan shi, ana Allah ware da shi, ana mishi mummunan addu'a saboda ya cutar da mutane da mu'amalansa saboda san rai da yake bi, kuma ya cutar da Allah saboda ya ƙi bautan Allah, ya ƙi aji ibadar Allah irin inda Allah ya ce ya aji ta. Da haka shi abin zargi ne a wurin Allah, kuma abin zargi ne a wurin bayin Allah. Da haka a duniya yana da ƙasƙanci, ranar tashin alƙiyama yana da azaba. A wani gurin sai ka jima Raghib al-Asfani yana cewa ai ma abin da yasa aka kira Hawa kenan. Hawa an kira ta Hawa ne li'annahu yahawi bi sahibi fi dunya ila kulli wahiya, a duniya sai ya jefa mutum zuwa ga dukkan ƙasƙanci da walaƙanci, wa fil akhira ila al-hawiya, a ranar tashin alƙiyama kuma ya jefa mutum cikin hawiya. To kaga wannan shine Hawa din da mu muke magana akai, shine ma'anan Hawa fil istila. Abin da yasa na dan tsaya a nan saboda bayanin da shi Ibn Qayyim kuma zai kawo akan Hawa, wanda malam zai kawo a nan, ba kuma shi ne hawan da mu muke magana a kai ba, shi wannan gamanniyan Hawa ce. San rai ne ko yana da kyau ko bai da kyau? Har ma shi bayanin da Ibn Qayyim zai kawo a nan, wanda malam zai nakalto, ya fi karkata zuwa ga ma mai kyau. Shi yasa a daidai wannan gaban muka tsaya muka yi bayanin wannan wanda ba shi da kyau, kila an fahimta, shi ne wanda ke jawo mutum ya karkata zuwa ga abin da yake so da ƙawace-ƙawace da jin daɗi. To shi ne sai ka ga mutum ya koma ɗabi'u irin na dabbobi, ɗabi'un shi duk miyagun ɗabi'u, ka ga mutum yana ƙyaman ilimi, yana ƙyaman masu ilimi, ka ga mutum wasa da nahawu ya cika rayuwarsa, ka ga mutum alfasha da faɗa mahaɗuɗɗura a addini ko a rayuwa ya cika rayuwarsa. Sai ka ga wani saboda tsaban rashin kan gado, sai ka gan shi mota ta cika, amma shi can kololuwa ya hau kuma za a tafi Lagos. Wannan hawa ce can kololuwa, ko kuma kaga wayansu ana kakan siyasa sai kaga sun cika mota ana wasa da mota, motar na tangadi tana tangal-tangal, ga mutane sun cika mota makil wanda dama can asali motar ba kera ta dan haka ba. Ba kera ta dan mutum 100 su shiga ciki ba, to mutum 150 sai shiga ciki, kuma kaga ana wasa da mota. Hawa ce wannan dabi'an ta sha bamban da dabi'a na mutuntaka, ba dabi'an mutane bane. Daka kana iya tattaro ɗan duka cika ce ɗan san ɗan bin san rai. Ba sai tunanin yanzu in muka shiga motar nan muna walawala da motar nan sai ta kife mutum nawa za su mutu a cikin mu. Ba sai tunanin cewa to wai shin wanda ya ci takarar nan muke mishi wannan bangan in ya hau me zai tsina namu al'umma, kila kai ma za ka fara cutuwa a ciki. Allah ka shiryatar da mu. Malin ya ce wa qala ibn qayyim, al-imam ibn qayyim ke cewa al-hawa mailu tabi ila ma yulaimu. Idan aka ce al-hawa shine rai ta karkata zuwa ga abin da ya dace da jininta, shine ma'anar al-hawa. Kaga wannan ya kawo al-hawa ne haka da ma'anar shi bai fadi shi ma wannan ta'arifin ibn qayyim ya nakalto shi ne daga al-imam ibn al-jawzi a cikin littafin shi zammul hawa. Sai yace wa hadha al-mai, yace kaga wannan karkatan zuciyan, khuliqa fil insani li darurati baqa'ihi, Allah ya halicce ta a cikin jikin dan adam ne saboda rayuwar shi ta wanzu. Wannan san ran, haka wannan san rai kenan wanda yake ya fi karkata ma zuwa ga mai kyan. Allah ya halicci san rai ne a cikin jikinka saboda rayuwanka ta wanzu. Sai malin yace walau fa innahu laula mailuhu ila al-mat'am wal mashrab wal mankah ma akala wala sharaba wala nakaha, yace da badin Allah ya halicce shi ya karkata zuwa ga abin da aka gina halittar shi da shi ba, to da mutum bai sha'awan ci ba, bai sha'awan sha ba, bai sha'awan aure ba, to kuma da ta kai ga baya ci baya sha baya aure. Yanzu cikin mana da Allah wane ne kazanta irin kashi ke burge shi? Akwai wanda kazantan kashi ke burge shi a nan? A ce za ka so, wane ne zai so ci kashi? Wane ne zai so ci mushi? Ka samu akuya ta daga-daga ga ta nan a bola, wane ne zai so ci wannan? To kaga wannan bai dace da ginin halittar mu ba. To da baicin Allah ya sanya muna da sha'awa a cikin abinci, wani ya ce maka ni mai son shan zoɓo ne, wani ya ce ni mai son cin shinkafa ne, wani ya ce ni mai son cin ɗan wake ne, wani ya ce ni mai son cin kaza ne, wani ya ce ni mai son shan juice ne, to da a ce Allah ya kyamatar da kai wannan, sai ya zama kenan kamar yadda kake kyaman kashi fa haka kake kyaman abinci, to kenan ba za ka ci ba. Kamar yadda kake kyaman najasa mushi haka kake kyaman abin sha, ba za ka sha ba kenan. Kamar yadda kake kyaman mushi, mushin jaki da ya mutu, a ce haka kake kyaman mata, to ba magana aure kenan. Saboda wanda kake ganin su kaman matattun jakuna suna wari suna doyi, ai ba magana ka je kai aure. To amma karkatan da Allah ya sanya ma zuciyanka zuwa ga abinci, zuwa ga abin sha, zuwa ga ka kalli wacce ta dace da zubin halittanka, sai ga kowa yana da irin zaɓin shi, yana da irin ci, yana da irin tafi shi. Kaga mutum gashi uwansu ɗaya ubansu ɗaya, amma wani ya ce shi ga irin wanda yake so, shi kuma wani ya ce kai wannan akai kasuwa ba na san irinta, ni ga irin wacce nake so. To bai ci irin wannan karkatan da Allah ya ba wa zuciya, to da ba a yi aure ba, da ba a ci ba, da ba a sha ba. Sai ce falhawa mustahiqqun laha lima turidu hadha an-nafs, da haka wannan hawa din san ran shike zaburar da kai kana karkata zuwa ga abin da ranka take so. To wannan mai kyau ne ko mara kyau kenan? Wannan ya karkata zuwa ga mai kyau. Da haka ni bana fahimtar wannan a matsayin ta'arifin al-hawa ne tilistila. Ila an fahimta. Wannan da ya fi kama da al-hawa din, wallahi alam. Ya fi kama da al-hawa fil lugha, ko abin da kake sha'awa kake so. Ba tare da kallon yana da kyau ko ba shi da kyau ba. Jama'a ce kama annal ghababa dafi'un anhu ma yu'dhihi, kamar yadda ya zama kuma fushi shi ke tunkuɗe ka daga abin da zai cutar da kai. Kowa a cikinmu nan Allah ya halitta ya mishi wani ɗabi'a ta fushi. Wannan fushin ita ce take kare ka daga abubuwan da za su cutar da kai. Bai kin kana da fushi sai ka je ka fada cikin wuta, amma kana ganin an zo soka da wuta za ka gudu. To ai wannan wani irin nau'in fushi ne, shi ya zafarar da kai akan ka gudun wuta. Ruwan zafi da duk wani abin da zuciyanka ba ta so, wani kadawa ne zuciyanka ya yi akan kyaman wannan abin, sai ka fasata da abin sai ka ji ba ka san shi. Ya ake wata ta'auri wani a ce amma wai ba ka san shi, zuciyanta ne ta kada cewa kai a wannan ne bai dace da ni ba, sai ka ji ba ka san shi. To kaga baicin wannan fushin da Allah halitta, da sai mai ta cin abin da ba ma so, ba ma abin da ba ma so kenan, komai ma kana so, da mai kyau da mare kyau da cuta da rayuwa da waye duka za ka iya amfani da shi. To wannan shi ne abin da malai ya kawo a matsayin ta'riful hawa. Sai malai ya ce annahyu an ittiba'il hawa. To amma kafin mu shiga wannan gaban, idan kun fahimci bayanin alhawa da kyau, menene ya kamata ya zama kishiyan alhawa? Saboda kishi yana bayyana hakikan yadda kishi yake. In aka tambaye ka ka san wahala, ka ce baka sani ba, a ce to kishiyan dadi, sai ka ga ah to na gane ta. Ka san dadi, ka ce ban sani ba, sai a ce kishiyan wahala, ka tuna yunwa da kasha, ka tuna bugu da kasha, ka tuna kaza, to kishiyansa sai ka ce ka gane. To yanzu idan mun fahimci menene hawa, shi ne karkatan zuciya zuwa ga abin da kake so wanda yake saban Allah ne a cikinsa, ko kuma wofintan zuciya daga bautan Allah da kuma mutuntaka da fadawanta zuwa ga abin da zai jawo mata fushin Allah da kuma fushin bayin Allah. Idan mun fahimce ta da kyau, to menene ya kamata mu fassara me kishiyan hawa? Sun sani ba ko menene a fahimtan ku, me kishiyan alhawa? San rai, me kishiyanta? To wani ya ce bin shari'a, to wani ya ce san Allah, na yin abu mai kyau, sai ka ce mi. To ala ayyan da duka zai iya zama kishiyan alhawa, amma dai abinda malamai suka fi kawo shi cewa shi ne kishiyan hawa, abu biyu ne: mahabbatullahi wal adl, san Allah. Idan kana san Allah, za ka so abinda Allah ke so, kuma za ka so abinda Allah ke so, za ka so abinda Allah ke so, za ka so wanda Allah ke so, kuma a daidai wannan lokaci za ka ƙi wanda Allah ke ƙi da kuma abinda Allah ke ƙi. To duk abin da Allah ke so ai mai kyau ne, ba wani abin da Allah ke so wanda bai da kyau, ko a addini ko a rayuwa. To da haka mahabbatullahi da kuma adalci duk dai zai koma zuwa ga abu ɗaya. In aka ce adalci, aje komai a inda ya dace, kenan ka aje bautanka da kaskantarwa da kaskantar da kanka zuwa ga inda ya dace, shine ka aje shi zuwa ga Allah. Sannan kuma kowane bawa ka baki haƙƙin shi, ba adalci kenan ba. A cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirdigo insu abubuwa, yace mahaliccinka Allah yana da haƙƙi a wuyanka, iyalanka suna da haƙƙi a wuyanka, ranka ma tana da haƙƙi a wuyanka. Yace ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙin shi, shine adalci kenan. In ka kadaita Allah da bauta, ka ba bayin Allah haƙoƙansu, shikenan ka tsaya da adalci, kayi abin da Allah ke so, so da ka kishiyan alhawa ke. Mala ya ce annahyu an ittiba'il hawa, hani a kan bin son zuciya. Ya ce tawaqa'atil adillatu shar'iyya 'ala annahyi an ittiba'il hawa, dalilai na shari'a masu ɗimbin yawa sun zo, shine tawaqa'at ta zo da yawa kenan, wanda take hani ko 'ala annahyi an ittiba'il hawa, wacce take hani akan bin son zuciya. Wa qad nahajat hadhihi al-ajlatu akthara mimman hajin wa tariqin li ajli dhalika, yace kuma wannan nasoshin da suka zo masu yawa sun dauki wani irin salo sun nau'anta sun bi salo daban waɗanda suke nuni akan hani akan bin son zuciya wato ba salo iri ɗaya bane ina misali ana iya ce maka nassun nan yazo yana zargin son zuciya salo ɗaya kenan kana iya samun ayoyin alqur'ani da yawa hadisi da yawa akan wannan sai a ce wani nau'in nassun kuma yazo ne yana kwadaitarwa akan wanda ya saba ma son zuciya kaga shi wannan ayi salon shi daban ne to ire-iren wannan shine malamin yace ko nassi dalilai na shari'a da yawa sun zo waɗanda suke hani akan bin son zuciya kuma an dauki mataki waɗansu hanyoyi ne daban wanda suke magana akan hani akan son zuciya yace abu na farko fataratan ya'ti dalil fi nahyi anil hawa mutlaqan wani lokaci zaka ji nassin qur'ani ko sunna yazo yana hani akan bin son zuciya kawai ba tare da alakantar da ita da komai ba kawai dai kar ka bi son zuciyanka yace qala Allahu ta'ala Allah yana cewa fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku bi son rai an ta'dilu domin zai karkatar da ku daga adalci wato kada ku bi son rai wanda ke kishiyantan adalci shine an ta'dilu ya Allah li Allah ta'dilu saboda kar ku kiyin san kar ku kiyin adalci kar ku bi son rai saboda kar ku kiyin adalci kenan ashe duk wanda ya dauki tafarkin san rai kafa'an baya adalci ya zalunci Allah ya zalunci bayin Allah kenan ma'anan wannan aya kar ku bi soye-soyen rayukan ku waɗanda yake suna saba ma gaskiya saboda hakan kishiyantan adalci shine ma'anan an ta'dilu wa qala ta'ala a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fa kun bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah yace ya kai annabi Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard haqiqa mun sanya ka khalifa a bayan kasa khalifan wani wadan suka ce khalifan Allah Allah yana da khalifa a bayan kasa ina tambayan ku ne Allah yana da khalifa a bayan kasa ko kace ko ni to khalifa an kai la'akari da lafazin alladhi ya'ti khalfak wanda ka gama naka kuma sai yazo ya rike maka sai a ce wani shine khalifan wani to Allah yana da khalifa a ban kasa sai dai Allah ya sanya khalifofi a ban kasa waɗansu suna shudewa waɗansu suna maiwa kun gani khalifatin fil ardi ba khalifatullahi bane ba yana shi khalifan Allah bane yaushe ne babu Allah hadda za a samu khalifan Allah sai dai khalifatun fil ard shi khalifa ne a bayan kasa me ma'anan khalifa shine waɗannan mabau wannan kuma khalafa fa khalafa ne ba adim khalfun waɗannan su shude waɗannan su yace ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard hakika mun sanya ka khalifa a cikin kasa fa hukum bainan nas bil haqq wato da mun sanya ka khalifa mun sanya ka jagora ne mulki to fa hukum bainan nas bil haqq kai hukunci tsakankanin mutane bil haqqi da adalci da gaskiya wala tattabi'il hawa lalle kada ka bi son rai fa yudillaka an sabilillah sai karkatar da kai daga tafarkin Allah malamin suka ce Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi Dawud akan ya tsaida adalci tsakankanin mutane suka ce adalci ba zai taɓa yiwuwa ba sai an samu waɗansu abubuwa guda uku na ɗaya dai sai an samu al-ilmul wajib ya zama wannan mulkin da jagorancin da adalcin kana da ilimi akan shi ka san shi kai administrator ne ka ƙware wurin gudanar da mulki ka san ɗabi'un mutane, ka san halayensu, ka zama mai wayau, duk yana daga cikin muwasafat abin nan sifofi na shugaba. Ya zama mai wayau da hangen nesa, ta yanda yake wanda ya zo yana maka magana kafin ya gama magana ka gane yanda yake so ya ji. Kada ka zama mai ikhlasi kawai, abin ya fi ƙarfin ikhlasi kawai. Ka zama mai ikhlasi kawai a za a yi maka wayau? Na. Ka zama kana da al'ilmul wajib, kana da ilimin da ya wajaba, ilimi na shari'a da kuma ilimi na ɗabi'a, shi ne ilimi na biyu, al'ilmul waƙi, bayan al'ilmul wajibu ilimi na shari'a da za ka yi hukunci tsakankanin mutane da gaskiya. Sannan kuma sai ka samu al'ilmul waƙi, ka zama kana da ilimi na waƙi'i, zamantakewa. Ka gane yadda ake zamantakewa. Idan wani ya turo maka wata ƙarya, in ba kana da al'ilmul waƙi'i ba, sai ka diranma wani akan kuskure. Sai ka diranma wani akan kuskure. Shi yasa wannan ayan ta biyo bayan cin gyaran Annabi Dawud da Allah ya yi ne, da aka samu waɗansu masu hukunci, masu shari'a sun kawo ƙara. Ko kai aka gaya maka wannan ƙaran, in baka zama ka ƙware a cikin al'ilmul waqi'i ba, to kana iya zurmawa. Mutum biyu sun zo cewa ya Dawud, inna hadha akhi lahu 99 na'ja wa li na'jatun wahidatun fa qala akfilniha wa azni fil khitab. Mutum biyu sun zo, ya Annabi Dawud, mun zo mu kawo ƙara gare ka, wannan dan uwana ne, yana da tumakai guda 99, tumakan shi guda 99, yana da dabbobi ko awaki ko shanu ko raguna guda 99, ni ko ƙwara ɗaya kacal Allah ya bani. Wai amma kuma mutumin nan wai ya matsa, wai sai in ba shi wannan guda ɗayan na, wai haɗa da nashi su zama ɗari. Maimakon shi ne ƙidaya guda 9 ya ban, in haɗa da nasu zama 10, kaga shi 90 ne 10, a'a wai nawa ne kuma guda ɗayan, wai in ba shi ya zama guda ɗari. Wa azani fil khitab, ya matsa, ya ɗauki abin da zafi ƙwarai da gaske. Annabi Dawud yana jin wannan magana, me yace mishi? Laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila na'ji. Az-zalimi ya zalunce ka. Ta yaya zaka matsa mutum ya baka cincin shi guda ɗaya? Da ya gama wannan hukuncin. Haba. Daga ƙarshe sai Allah ya nuna, sai Annabi Dawud ya gane, innama fatannahu. Mun yi mishi fitine shi. Kawai ana so a koya mishi ƙwarewa ne wurin iya sanin halayen mutane. Sai Allah ya shirya mishi wani hukunci, kafin ya tsaya ji bakin ɗayan, ya ji ne zai ci, nan da nan sai ya hukunci, sai Allah ya ci gyaran shi. Shi ne fastaghfar rabbahu wa kharra raki'an wa anam. Nan take sai ya istighfari, sai ya faɗi ya sujada ga Allah. To shi ne a ƙarshe sai Allah ya ce, to ya kai Dawud, tunda ka gane kuskurenka, to yanzu bari mu buɗe maka ƙofan ilimi sosai, har shi ne sai da Allah ya yi gaishe cewa an ba shi ilimi da shi da ɗan shi Annabi Sulaiman. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman. Allah ya yarda ya ba su ilimi. Kila an gane, Allah ya yarda ya ba su ilimi, kuma ilimoma daban-daban, da ilimin sanin zamantakewa, da ilimin sana'a, har sana'a Allah ya ba shi. Wa 'allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fala antum shakirun. Al sana'a sai da Allah ya koya maka. Saboda gata, Allah ya ba mu iko wata rana mu samu lokaci mai kisan Annabi Dawud da irin darussa masu gwaɓi da suke ci. Yana cikin 'yan gatan Allah, mutane masu daraja, 'yan gata, wanda saboda tsaban gata da Allah ya mai, idan yana tasbihi da duwatsu da ke ƙasa da tsuntsaye a sama suna bin tasbihin shi. Ya jibalu awwabi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid. Ya ku duwar watsu, in Annabi Dawud na tasbihi ku riƙa bin shi, kuma tsuntsaye a sama. Da haka Annabi Dawud yana subhanallah, ba ka tsuntsaye a sama suna subhanallah. Kai wannan ɗan gata ne. Za ka ji duwatsu suna subhanallah. Haka ya faɗi a cikin suratul Sad, ya kuma faɗi a cikin suratul Anbiya, a cikin suratul Abin. to ala ayi hal ba kisan shi muke so mu kawo ba nan sai Allah ya ce mishi fa kun bayyana nasu bil haqq kun ci tsakanin mutane da gaskiya to muka ce sai an samu al-ilmul wajib ka sami ilimin addini sannan ka samu al-ilmul waqi ilimi na kwarewa gurin zamantakewa psychology ka zama kana da ilimin psychology ilmun nafs kana gane dabi'u za ga security duk suna irin wannan ilmomin dan sanda sai ga abin da zai baka tausayi dan sanda ba zai bashi tausayi ba sai da ya karanta ya gane dabi'an dan adam NDLEA za ga ba su da irin wannan tausayin da kai kake da shi haka to galibi SS za ga duk suna mu'amala da mutane ta ne yin karantar zukatansu to sai ka sami irin wannan sannan wa qudratut tanfis kana da karfin zartarwa akwai wanda yake ya gane gaskiya amma mai rauni ne gurin iya zartarwa sai taban na mulkin shi ba zai iya tsawatarwa ba sannan bai cancanci mulki ba kun fahimta jama'a bai cancanci mulki ba za mu samu lokaci da izinin Allah mu zo mu fito da sifofin shugabanni wanda shari'a take so ku auna ta karkashin nan zaka gane wanne ne zaka zaba wanne ne ba zaka zaba ba duk da kasancewan kuma ana iya duk ka gama kawo inna sifofin ka samu babu wanda ya samu kashi 30 cikin 100 ko ba za a iya samu haka ba duk ka gama awan naka ka samu ababin kaza shugaba zanne kaza me kaza me kaza a addini da hankali duka to duk wanda ka dora sai ka ga bai baka maki 30 ba to a irin wannan lokaci ne zaka yi abu ɗaya zaka mai da hankali kawai akai kawai ina alqawiyyu an ce alqawiyyu al-amin ko to idan ya zama babu makakau ka san alqawiyyu waye mai karfi ko da ba al-aminu bane dauka a ce wannan ba al-aminu bane wannan ma ba al-aminu bane to kawai ina wanda yake da karfin zartarwa in yace eh ne in yace a zai taka duk wanda ya ga dama wanda ya mu mulki karan tsaye to irin wannan shi fi cancanta a zaba ko da fasiki ne kuma kun gani wannan yana ba ku ɗan wani ma'auni ne kafin mu zo yin lecture akan wannan da izinin Allah ko da fasiki ne malamai sun yi sabani ba ku sun yi sabani ba sun yi bayanin cewa idan ga mummuni mummuni ne sosai na Allah amma da'if mai rauni ne shi kuma wannan fasiki ne amma ƙawi to a badin mulki za a zaɓi fasikin nan ne kuma alƙawi sai ya kasance fisquhu ala nafsihi fasikancin shi zai tsaya kan kanshi ne amma quwwatuhu zai zama lil muslimina ƙarfin shi zai amfani musulmi amma shi wancan da'if din amma mummuni imanin shi tsakankanin shi da Allah ne wannan qiyamul lailin shi da ruƙon amanin shi da adalcin shi wannan tsakankanin shi da Allah amma raunin shi zai faɗa kan musulmi ne gabaki ɗaya muna ji muna gani za a yi mana sakiyan da ba ruwa ila an fahimta to sai a nemi ƙauyu a ƙasan nan muna da wani bawan Allah a zamanin da aka yi waɗansu yaƙe-yaƙe can zamanin su Saddauna akwai wani mutum sananne ne a ƙasan nan kowa ya san yana shan giya ina fatan Allah ya gafarta masa kaga wannan fasikan shi ne la shakka yana shan giya kuma har mutuwan shi ba mu ji an ce ya daina ba amma muna roƙon Allah ya yafe masa amma fa ƙawiyun ne su suka tsaya kai da fata suka dunƙule da haɗin kan Najeriya suka ƙwato haƙƙin masu rauni suka hana waɗancan azzalimai ci gaba da zalunci in bai ce ire-iren su da irin kisan gillan da za a yi ma mutanen arewacin Najeriya Allah ka dace shi a kansa da haka wannan shan giyan shi tsakankanin shi da Allah amma ƙarfin da yake da shi fa ƙawiyo ya amfani al'ummar musulmi to irin wannan muke nema wannan na baka wani ma'auni ne wanda yake ko da ka ji an kawo maka a shari'a cewa ana son a kula da mai kaza mai kaza mai kaza to in ka rasa to kawai ka yi ina alƙawiyu ila an gane yawwa Allah shi taimake mu to shine yake cewa kar ka bi san ranka wa la tattabi'il hawa kar ka bi san ranka
fayudillaka an sabilillah, sai karkatar da kai daga tafarkin Allah. Sarrai wanda saboda kusanci wannan dangin mu ne, wannan family mu ne, so dan haka karkatar da gaskiya, itace gaskiya, ko wannan aboki na ne, ko wannan masoyi na ne, ko kuma alhamdulillah dama wancan bana kaunan shi, kuma ga shukunci ya zo a kan shi, jiran masa. Allah ya hana haka. In kai wannan zai karkatar da kai daga tafarkin Allah. Yace wa taratan, wani lokaci kuma ya ci dalilin fil nahyi an ittiba'i ahwa'i ahli kufri wad dalal. Sai kaje na soshin Qur'ani da sunna sun zo suna hani akan bin san zuciyan kafirai da sauran bacattu. Yace qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la tattabi' ahwa'a alladhina, haka ne ko? ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الله شيء ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. كذا كبير ويسوي الرأي كمؤمن دسك أية آيوم والذين لا يؤمنون بالآخرة وأن دسك أية تاشن الكيامة وهم بربهم يعدلون وأن دسك شركة صنع هذا الله سبحانه وتعالى دوني أشكن بوتا. Me yasa Allah ce kar a bi sarransu? Saboda sarransu ya dace da aqidansu. Sarransu ya dace da aqidansu. Abu biyu ne Qur'ani wannan ayan ta kawo mana. Kazzabu bi ayatina wal ladina hum bi rabbihim ya'dilun. Da haka ga shirka ga ƙaryata ayoyin Allah. Ga shirka ga kuma ƙaryata ayoyin Allah. Kaga waɗannan miyagun cututtukan, to idan ka bi su, to kai ma za ka fada wurin ƙaryata ayoyin Allah, da kuma ka fada cikin shirka da Allah subhanahu wataala. Shi yasa sai Allah ya ce, to kada ka bi san ran waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah, waɗanda suka ƙaryata tashin alkiyama kuma suka dora yin shirka da Allah subhanahu wataala. Wa amara subhanahu nabiyahu an yaqula lil kufar, kuma Allah subhanahu wataala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya gaya makafirai, قل لا أتبعوا أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فقلنا آية في سورة الأنعام ينا تقول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. فجاء مسني أنهاني إن بوتا ما ولن دكتي بوتا ما قوما بيان الله. سيتش قل لا أتبعوا أهواءكم فجاء مسني بازم بسوي سوي الرأيكم قوما. سوى دباقود وتهجيا akan shirka, ko wata shubha ma ba ku da ita, saboda al'amarin nan kararai. Afa man ya khaluqu kaman la ya khaluq, wanda ke halitta zai daidai da wanda bai halitta ba? Da annabi Isa da mahalicci Allah rabbul izzati wal jabarut abu ɗaya ne? Sai ba abu ɗaya bane, ko shubha babu. Shi yasa ba zan yi ba. Yace qadabalantu, idan ku hannabi san zuciyanku, wana bace idan a wannan lokaci wa ma ana min mutadin, ban kasance cikin shiriyu ba. Wa qala azza wa qala jalla sha'nuhu, a wata ayan Allah subhanahu wataala yana cewa wala tattabi'u ahwa'a qaumi, kada ku bi sarran san zuciyan wadansu mutane, qajaballu min qablu, tun da masu batattu ne, wa adallu katiran, kuma sun batar da mutane da yawa, waballu an sawa'i sabil, kuma sun bace daga tafarki madaidaiciya. Wato waɗannan su ne jagororin bata kenan, sun haɗa tsakankanin fitina guda biyu. Na ɗaya dai su batattu ne, sannan kuma suna batarwa, tunda ya ce qadaballu min qablu, tun dama batattu ne su. Sannan wa adallu katiran, kuma suna batar da mutane ta wata hanya, ta hanyar suna kiransu zuwa ga bin san rayukansu. Ka zo ka bi tafarkinmu, in ka bi tafarkinmu, duk abin da kake so za ka samu. Za ka samu mulki, za ka samu kuɗi, za ka samu wane ne. Ire-iren ƙungiyoyin asiri ɗin nan da za ka ga cewa in ka shiga cikinsu, shi kenan. Fa qad ballu min qablu wa adallu katiran. Matasa nawa ne aka ribace su akan saboda su yi kuɗi, suka faɗi harkar luwaɗi, daga nan kuma ya jagorance su zuwa ga ƙungiyar asiri. Suna da yawa, mutane da yawa suna nan akan irin wannan.
وقال عز وجل الله سبحانه وتعالى فدي اوت ايام يشي فاحكم بينهم بما انزل الله kai musu hukunci da abin da Allah ya saukar wala tattabi'a hawa'ahu kada ka bi san zuciyarsu amma ja'aka min al-haq wanda zai karkatar da kai daga bin gaskiya wato kaga kada ka bi san zuciyar kafirai wanda yana cin karo da gaskiya karka mai da shi shine wato makwafin bin wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar maka وهي إنه قشين القرآن إذا صنع وقال سبحانه وتعالى ألا إنا شوى فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع هواءه يتشى فلذلك فصبوا دوانا نين يوانا له الدين القويم والصراط المستقيم صبوا دوانا وانا انتفركي مدي ديشي دوانا هنيا نيكيا فصدعوا كي دعوه وغريتا hanya ce wacce take saboda ita ne Allah ya saukar da littafi saboda ita ne Allah ya aika manzanni to da ka umurci kai da'awa zuwa gare ta ka kirani al'umman ka zuwa gare ta kai wanda ma bai karba ba ka yake shi akan ta shine ma'anar falli zalika fadu was haka ne ko falli zalika fadu wastaqim kama umir amma kai ne farkon wanda zaka fara umurni zaka fara tsayawa sosai ka bi abin da kai umurni dashi kai umurni kai da awar zuwa ga gaskiya amma waye farkon wanda zai fara bin wannan gaskiyan fastaqim kai karan kanka tukuna fastaqim kama umir kamar yadda aka yi maka umurni haka nan zaka tsaya zaka da'awa gaskiyan da kake yi mutane akan ta to kai ne farkon wanda zaka fara tsayawa akan ta ولا تتبع اهواءهم كذلك بي سويسوين زكاتانسو معلم سكي تشا wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi sallama na farko da ya cika kansa ta hanyar ya tsaya akan istiqama sannan ya cika waninsa ta hanyar yin da'awa zuwa ga Allah abubuwa guda biyu ne istiqama da kuma da'awa kai ne ake nima da gare ka istiqama fastaqim kama umirt ka tsaya akan tafarki to sauran ta ne kai fa to su kuma ka kiranye su sai zalika fadu ka kiranye su akan wannan sai ce kada ka bi san zuciyan wadanda ba kai ba ko dai ka bi san zuciyan su ka daina da'awa ko ka bi san zuciyan su ka kitsayawa akan tafarki madaidaiciya ko kuma ka bi san zuciyan su ka daidaita da su a cikin sashin addinin su duk wannan abu ne wanda Allah subhanahu wataala yayi hani akai aya ta karshe sai malai yake cewa wa qala subhanahu Allah subhanahu wataala yana cewa wala tata man aghfalna qalbuhu kada kai da'a ga wanda muka makantar da zuciyarsa muka rafkanar da ita an zikiri ne daga ambatan mu me yasa Allah ya rafkanar da zuciyar shi saboda ya rafkane ne a farko falamma zaghu azaga Allah qulubuhu yayin da suka karkata sai Allah ya karkatar da zukatansu to ire-iren waɗannan mutane karkabe su karkai musu da'a wattaba hawahu wanda ke bin san ransa wa kana amruhu furata al'amru shi da'awa tsayiki wato wannan aya tana nuna maka wane ne zaka yi mishi da'a wanda zaka yi mada'a shine wanda zuciyar shi ya cika da san Allah wanda harshen shi yake furta san Allah ya kuma bi yaddan Allah to irin wannan shine zaka yi mishi da'a amma duk wanda ba shi ba to zai karkatar da kai ne kai ma zai matar da zuciyarka ne ya rafkana da zuciyarka kamar yadda ya rafkana daga nan Allah ya rafkana da zuciyarsa to duka dai waɗannan salan naso shine waɗanda suke hani akan bin son zuciya salo na farko naso sa da suke magana akan hani akan bin son zuciya solo na biyu nasosa da suka yi bayani akan karkabi san zuciyan kafirai to akwai ta'liqi da malam yayi daga nan kuma sai salo na uku da salo na hudu har ya zuwa karshe ina ganin saboda yanayi ne lokaci zamu dakata anan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu abinda muka karanta ko abinda muka fadi da abinda muka ji abinda muka yi daidai Allah ka bamu lada ga baki daya abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka gafarta kurakuran mu ka amintar da mu daga tsoro ka ciyar da mu daga yunwa ارفع من عصير الدنيا الى الاخره ya Allah marasa lafiya daga cikin musulmi Allah kai mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniyar mu da lahira ya Allah ka rufa mana asiri Allah ka dace da mu zuwa ga daidai Allah ka tsare mu daga sarrai Allah ka tsare mu daga dukkan abin da kake kika kake Allah wade da shi sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk